الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أدرسين أكو na cikin darussan watan Ramadan a wannan masallaci na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake nan birnin Bauchi a yau uku ga watan Ramadan ta shekara ta 1446 wanda ya dace da uku ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke cikin darasi na uku a farkon suratul Isra kuma darasi na biyu a cikin ayar farko a wannan sura mai albarka za a sake karanta mana wannan aya sannan mu dora akan darasi na uku daga cikin darusan wannan aya na'am
a'udhu billahi minash shaitani بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إلى المسجد الأقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا
نعم
إنه هو السميع البصير
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يتسرك يا تبتا قوبنج جنن ديي تفيا دباوانسا تفيا دلي من المسجد الحرام tundaga masallaci mai alfarma ila almasjid alaqsa har zuwa masallaci na baitul maqdis linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu innahu huwas sami'ul basir hakika shi Allah shine mai ji kuma shine mai gani jiya mun yi tafsirin wannan aya amma akwai ƙarin fa'idoji akan tafsirin wannan aya kafin mu zo kan darasi akan asra bi abdihi waɗannan fa'idoji sun hada da yadda Allah madaukakin sarki yayi amfani da wani uslubi na balaga da ake ce masa al-iltifat wani tsari ne na ƙwarewa da fasaha a cikin magana da iya bada labari ta yadda mai bada labari zai rika bada labari kamar yana magana akan wani ne da yake nesa daga baya kuma sai ya juyo da akalar labarin ya zama kamar yana magana ne da wanda yake kusa sai ya amfani da damirul ghaib yana magana akan wani a nesa sannan sai ya zawo da damirul hadir yayi kamar yana magana da wani wanda da shi yake magana wannan tsari ne na iya labari Allah kuwa madaukakin sarki ya ce labaran cikin alqur'ani sun fi kowane labari kyau nahnu naqussu alayka ahsanal qasas shi yasa Allah madaukakin sarki yace subhanallazi kaga allazi ai yana nufi sarki ya tabbata ga wanda yanzu yana bada labari akan ubangiji ne kamar ana ga maka wani da yake nesa asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawansa kaga ana magana akan shi wani daban laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi sai ce barakna haulahu wanda muka yi masa albarka bai ce sarki ya tabbata ga ubangijin nan da muka yi tafiya sai ce yayi tafiya da bawansa kuma sai yace bai ce baraka haulahu ba sai yace barakna sai ce mu muka yi masa albarka ha wanda yayi tafiyar daban ne da wanda ya bada albarkar duka ɗaya ne ai amma sai Allah madaukakin sarki a wajen bada labari akan yin tafiyar sai yace shi da yazo bada labari akan yin albarka sai yace mu kuma duka shi kadai ne linuriyahu kage yace linuriyahu don mu nuna masa duk yana ta cewa shine anan don mu yi min ayatina nan ma yana ta cewa shine sai yace kuma innahu sai sake komawa can bai ce inni ana sami'ul basir ba ina fata ana fahimta sai Allah ya ci gaba innahu huwa sami wa ataina Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'il kaga sai amfani da damirul ghaib guda biyu subhanallazi asra bi abdihi duk wannan yana fada akan wato ubangiji ne da kansa a wurare guda biyu amma a wurare guda biyu kuma sai yace ni bayan da ya ce shi ina fata an fahimci wannan wannan usulubi ne na balaga na iya zance ta yadda in zaka ji zance zai maka dadi sama da aro a rinka ce maka ni nayi kaza duk ai shi din ne amma da yazo sai ce ubangiji yayi kaza can kuma da ya nuna maka ubangiji ne fada kansa ke magana sai ce maka ni ne na sa albarka a wuri kaza can kuma sai sake cewa ubangijinka shi yayi kaza sai zama yana kai ka nesa kuma yana dawo da kai kusa ta yanda ɗaya daga cikin usulubi ne na asalibut tashwik a wajen bada labari subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi tafiya da bawansa laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa a wani yanki na dare daga almasjid alharam masallaci mai alfarma ila almasjid alaqsa zuwa masallaci mai nisa na ƙurya wato baitul maqdis alladhi barakna haulahu wanda muka albarkaci abinda ke kewaye da shi linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ayoyi masu ban mamaki akan waɗannan ayoyin da ya ganin ne Allah yake tambaya yace afatumarunahu ala ma yara yanzu musu kuke yi da shi akan abinda yace muku ya gani wala qadara ahu nazlatan ukhra tabbas ya ganin ba ma sau ɗaya bane ganin mala'ika jibrilu inda sidratul muntaha ya ganshi a sidratul muntaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin mala'ika jibrilu kiri da muzu ba ganin sa a matsayin dan adam ko matsayinsa a wata siffa ba a asalin siffarsa ta mala'ika girman mala'ika jibrilu ba za ka iya kwatanta shi ba da hankali sai dai kai ka kwatanta da abin da za ka iya kiyastawa a kan wannan duniya yace na gan shi walahu sittu mi'ati jinah na gan shi da idona yana da fuka-fukai guda 600 kullu janahin qad sadda al-ufuq kowane fuffuke guda ɗaya ya rufe sama gaba ɗaya wannan shi ne abin da zai nuna maka idan za ka kwatanta wannan duniyar da yadda kimiyya take wasafta ta za ka fi iya gane wannan duniyar nan tana da yawa ta sama tana da nisa ta sama abin da yake sama idan ya zamana ya yi nisa sosai sai ka rinka ganinsa ƴan ƙanana duk da cewa girmansu ya fi wannan duniyar taurarin da kake hangowa ɗin nan da Allah ya ce ya sanya su zama kamar ado wa ƙasa ai su kuma sun fi ƙasan girma ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين waɗannan taurari da kake hango wannan waɗansu duniyoyi ne ke kewaye da su sannan su kuma suke da girman da yafi karfin ka iya kwatantawa da wannan duniyar amma anan sai kana hango su ɗan ƙanana kamar sun yi rambatsatsau kowanne ɗaya daga cikin su tafiyar da za ka yi daga nan zuwa wurin nisan sa shi yasa kake hango shi ɗan ƙarami na fata ana fahimta to sai yace duk da yanda daga inda mala'ika jibrilu ya tsaya yace amma kowanne fuffuke daya ya rufe sama ba irin yadda kake hango taurari ba sai ka ganshi har ya cike sama gaba daya to ya kake tsammani wannan fuffuke daya ne fa idan aka tara su 10 fa su 100 fa to guda 600 yake da fukafukai wannan fuffuken ne kadai da fuffuken tsuntsu da gangan jikin sa ne yafi girma to wannan shi zai sa ba za ka iya kwatantawa a hankalinka ba yayin girman mala'ika jibrilu yake to idan yazo zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya zuwa masa a mutum sai zai sallama a kofar gida yace na sha in ganshi sai zo a siffar wani cikin sahabbai da ake masa dihya alkalbi sai zo da surar mutumin da yake kyakkyawan mutum ne sannan kuma kanku ai kuna da labarin hadisin Umar dan Khattab wanda yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da farin tufafi da bakin gashi kyakkyawan mutum yazo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina guyoyinsa da nasa ai a mutum yazo a balarabe shi yasa da ya tafi ma ba wanda ya gane wane ne amma ba wanda ya yi inkarin wannan ba mutum bane amma mala'ika ne baka in zai zo yakan zo a irin haka yakan zo kuma a siffar kamar maciji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin sa hakikanin yadda ake ganin sa saboda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude masa idon sa ya wanke masa ganin ta yanda zai iya ganin mala'ika kai ba za ka iya ganin mala'ika ba in ka ga mala'ika to za ku tafi ba za ku taba ganin sa kuma barka a wurin ba sai dai kwashe ka ku yi gaba yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin in dai aka ga mala'ika to ba magana albishir bane sai dai kwashe ka ku tafi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Abdullahi ibn Abbas ya taba ganin mala'ika Jibrilu yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a siffar maciji wannan ganin sai zama ganin kuskure ne sai ya razana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ganshi yace na ga maciji ya nannade kai haka yace jab tunda ka ganshi to sai ka makanci kuma sai da Abdullahi dan Abbas ya makanci to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa yanzu ku zo kuna kokon kuna musu da shi akan abin da ya gani to amma ma sai da ya ganshi ba ya taba ganin sa kuma wato ya wala qadara ahu nazlatan ukhra a wani wuri ma ya taba ganin sa shine lokacin mi'raji inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha inda suka yi tafiyar nan inda ha jannatul ma'wa an fahimta sai zama wadannan ayoyi sune ayoyin da suke magana akan wato tafiyar mi'raji wannan kuma allazi asra bi abdihi ita kuma take magana akan tafiyar isra'i to kamar yadda muka ce darasin mu a yau kamar yadda jiya muka yi subhanallazi yau kuma zamu yi asra bi abdihi Allah yayi tafiyar dare da bawansa don haka yanzu ku saurara a nitse ku ji wannan bayani wannan bayani dangane da Isra'i bayani ne na gaibi wanda inda ba don manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kansa ba wanda kuma shine sahibul qissa shi da kansa ne ya je gani ya fadi yadda aka yi to hankali ba zai iya auna ya labarin yake ba kuma hadisi ne da ya inganta har ya kai martaban mutawatir saboda sahabbai inji wasu malamai sun kai guda 20 waɗanda suka rawaito shi waɗanda annabi ya faɗa a gaban su suka ji da waɗanda suka ruwaito daga wasu sahabban Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta littafi inda ya tattaro dukkan waɗannan hadisan ya sa masa suna Al-Isra'u wal Mi'raj wa takhriju ahadithihima wa sahih wa takhriju ahadithihima wa ma sahha minhuma wato ya tara hadisan nan kuma ya tara dukkan riwayoyin da suka zo daga waɗannan sahabban. Akwai wanda ya zo daga riwayar Anas dan Malik, akwai riwayar Abu Huraira, akwai riwayar Ubay ibn Ka'ab, akwai riwayar Anas dan Malik, akwai riwayar Abu Ayyub al-Ansari, akwai riwayar Buraida ibn al-Husayb, akwai riwayar Jabir dan Abdullahi, akwai riwayar Abdullahi ibn Abbas, akwai riwayar Abdullahi ibn Umar, akwai riwayar Abdullahi ibn Mas'ud, akwai riwayar Ali ibn Abi Talib, akwai riwayar Umar ibn al-Khattab da waɗansu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda labarin yake shine Imam Muslim ya fitara shi ya takaita shi, amma yana nan kuma sauran bangarorin sa a cikin Bukhari da cikin sauran littattafai na kutubu sunna. Shekara ta 12 bayan an tayar da shi a matsayin annabi, lokacin saura shekara 1 yayi hijira a watan Rabi'ul Awwal, a lokacin ne aka yi Isra'i, zancen da ya firin jaye kenan, ba a watan Rajab ba, cewa da ake watan Rajab daren 27 shine daren Isra'i ba daidai bane. Abin da yafi inganci shine a watan Rabi'ul Awwal aka yi. A wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani yanayi ne da bai taba shiga yanayi na wahala da tsanani da tasku irin na wannan ba. Ya shiga jarabawa, ya zama abin tausayi, abin tausayi a wurin duk wanda yake kaunar sa, ya zama har Allah ya ji tausayin yanayin da yake ciki. Yayi wa'azi, yayi wa'azi, yayi wa'azi, mutanen Makka sun ki su karba. Mutanen Makka ƴan uwansa ne, garin su ne, sannan kuma ƴan uwansa ne na jini, iyaye da ƴan uwa dukkan su suke tare da shi, amma suka kishi, suka kafa masa kafan zuka, suka yi masa kiyayya da gaban da ba a saba ganin ana yi wa ɗan uwa irin wannan ba, ba tare da don komai ba, saboda ya ce musu su bar addinin barna su koma addini na gaskiya. Da ya ga mutanen garin su sun ki karba, sai ce bari yayi kokarin kaiwa wani garin ko za a karbe shi. To amma saboda ya san wahalar da harkan nan ke ciki, sai ce bari ya je shi kadai, saboda in ma da wahala shi ya iya tunkarar ta shi kadai, sai bai dauki abokin rakiya ba. Sai ya fita ta fi Taif. Taif din nan duk wanda ya taba zuwa zai tausaya wa yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce ya taka da kafa daga Makka. Gari ne wanda yake saman dutse, amma haka ya taka ya haura, sai da ya je har garin. Ya je ya samu waɗansu, sai ya ce da su, na zo ne in gaya muku wani albishir, ko za ku karɓa? Na yi wa'azi wa mutanen Makka ba su karɓa ba, menene saƙonka? Ya ce Allah ya aiko ni manzon Allah ne. Suka ce kai ɗin, sai suka fara masa wulaƙanci. Yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai, haka kawai. To da izgilin ya yawa, sai ya ce musu, idan ba za ku yadda ba, to ku rufa mun asiri, kar ku faɗa wa kowa. Ya ce uktumu amri, ku ɓoye al'amarina. Suka kasa, suka ci amanarsa, sai suka tara mutane suka gaya musu. Suka ce ga wannan ya zo don renin hankali, mutanen garin su ma ba su karɓa ba, mu ne zai zo ya ce mu za mu zama wawaye, mu za mu bi shi. Ada muna da labarinsa. Sai suka ce a tara yara su masa ele, su masa atile. Aka tara yara suka riƙa jifansa, suka riƙa masa wulaƙanci, jifa ta yawa har sai da ya faɗi ya some, bai san inda yake ba. A wannan lokacin baƙin cikin ya taru, banda abin da ke cikin zuciyarsa, ga kuma abin da ake masa a gangan jikinsa. Ya rasa ta ina ne zai je ya samu sanyi, ta ina ne idan ya kai wannan saƙon za a karɓa. Labarinsa yana ta yaɗuwa, amma da mummunan labari, da mummunan salo, cewa shi mai zagin allolin iyayensu da kakanninsu ne. Don haka sai ya faɗi, yana farfadowa, sai yake addu'a, yana ce ya Ubangijina, zuwa gaba za ka tura al'amarina ne? Ila man takiluni, wane ne za ka sa ya karɓe ni? Ya Ubangijina, an ƙi karɓan wannan saƙon. Ya Allah, ni dai in dai kai ba kai fushi da ni ba, to a ci gaba, zan yi haƙuri.
rabbi in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali ya ala duk duniya su kini su ci gaba da wannan in dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah ni banda matsala banda damuwa to sai Allah ya ji shi sai ya aiko mala'ika mala'ika sai ya ce mishi Allah ya ji abinda mutanenka suka maka kuma ya gani don haka ya ce da mala'ikan duwatsu ya maka magana sai ya sa mala'ikan duwatsu sai ya masa magana sai ce Allah ya ce mun in gaya maka ka faɗi abinda kake so a yi wa waɗannan mutanen ni ne nake kula da duwatsun duniyar nan in shi ita atbaqtu alaihimul akhshabain waɗannan manya-manyan duwatsun da suka hada garin yadda aka rika halaka mutanen baya su ma bari musu haka kawai ka fita a wurin yanzu in matse su in markade su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba annabin halakawa bane ni annabin neman rahama ne yace ina fata Allah ya bar su lafiyar su idan su ba su yi imani ba wata rana cikin ƴaƴan su ko jikokin su a samu ko mutum daya da zai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kaji Muhammadur Rasulullah sai sauko ya dawo jina-jina ba zai fada ba saboda in ya fada ma ƴan uwansa dariya za su masa yayi hakuri yayi wanka ya koma ya boye al'amarin yana cikin wannan yanayin kuma wanda yake taimaka masa kuma ya zama masa kaman karfi da karfe na samun wato kariya daga ba a cutar da shi ba shine baffansa Abu Talib a shekarar ba a dade ba da wannan abun shi kuma yace gagarinku wannan abun ya bakantawa annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa da yawa sannan ya hadu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani bai yi ba har yazo yana kan gadonsa na ajali annabi yana ƙara masa wa'azi yana ce ya am ya baffana banda kowa da ya wuce ka yanzu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah zan samu abin da zan tsaya a gaban Allah in kare ka amma in babu ita ba abin da zan iya maka yace shi ba zai karba ba kai hakuri ina son ka muna nan tare amma wannan kan ka bar ni akan addinin iyayena haka ya cika annabi yazo zai masa addu'a Allah ya hana shi yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ana nan sora masa garkuwa guda daya ita ce matarsa Khadijatu bintu Khuwailid ita ce tun daga ranar da ya aure ta yake ganin alkhairi da kariya da dukkan nagarta daga gare ta ta sadaukar da kanta ta sadaukar da dukkan dukiyarta akan da'awarsa har kudinta ya kare duk wahalar da ya sha tare da ita aka sha ba a kai ga lokacin da za a ji dadi ba sai ta fara cutan ajali a cikin ya same ta tana jin dadin ta da awarsa ta sa an shiga wahala tare da ita kuma gashi yau tana cuta ajali gashi sun haifi ƴaƴa har guda 6 da ita sai ta fadi ita ma tace gagarinku sai aka bar shi kadai sai abokai ƴan uwa sun kishi to wannan yasa har mutane suka gane yanayinsa suka ce wannan shekara ita ce shekarar bakin ciki a tarihinka ana ce da shi ta amal huzn to Allah madaukakin sarki duk abin da ake yana gani innahu huwas sami'ul basir yana gani kuma yana jin komai jarabawa ce da dole kowane annabi sai ya dandana kuma shi a matsayinsa na wanda yafi kowa a cikin annabawa ai jarabawarsa sai ta fi ta kowa kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa ya zama da zuciyarsa da gangan jikinsa sun saba da yanda zai zama yana da wani shock absorber da kome wahalar da za a sha ta gogormayan duniya zai iya daukawa a nan gaba zai jagoranci duniya amma gara a sa iya matsalan cikin garin su ya iya daukawa shi kadai nan gaba in duniya ta taru kuma duk zai iya dauka shi yasa aka tara masa dukkan wata damuwa kuma aka wahal da shi ta hanyar duk abin da zai sa kai ka ji dadi a wannan duniyar sai Allah ya hana shi matarsa wadda ita ce daya-dayan matarsa wadda ita ce komi tasa ta bar duniya ya haifi ƴaƴa maza waɗanda da waɗannan ƴaƴan idan sun tashi za su taya shi ba wanda zai taya ka a cikin al'amarinka da zai biya maka tabbas sama da ɗanka Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum duk su ma suka koma iyayensa kan tun kafin ma a haife shi shi bai ma san mahaifinsa ba ko a hoto mahaifiyarsa tun yana dan karami bai ma samu ya sha mamanta ba, aka kai shi wani wuri ya je aka yi renonsa, an dawo da shi wurin ta a madadin ya tsaya ya mori uwa, ita ma ta ce gagarinku, aka kai shi wurin kakansa inda zai zauna ya samu gata na goyon kaka, kakan ya ce gagarinku, duk wanda zai tare masa wani abu sai Allah ya dauke shi, ta haka bar shi ya tare fadan shi kadai, kuma aka tura duk duniya su yi fada da shi. Shedan ya turo rundunoninsa na dukkan manya-manyan 'yan duniya na zamanin suka kafa masa kahon zuka, aka bar shi shi kadansa. To da Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa saboda zuciyarsa ta kara samun tabbas, Allah ya ce masa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, kai fa manzo ne fa, karka dauka abinda ake yin nan, dole fa ka hakura ala siratin mustaqim, kuma duk abinda kake kana tafarki madaidaici, fasda bima tu umaru, ci gaba da abinda kake kawai, amma da gaske ne, duk abinda kake gaskiya ne, kai hakuri. Fasbir sabran jamila wasbir ala ma yaqulun. To shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa cewa dukkan abin da ake nan fa ma wanda aka rabu kawo makala, Allah bai rabu da shi ba, kuma Allah bai wulakanta shi ba, bari ma a nuna masa kadan daga cikin matsayinsa, shine aka yi Isra'i da Mi'raji. Kafin ayi Isra'i da Mi'raji, saboda muhimmancin wannan tafiya, dan adam iri na da ku a haka ordinary ba zai iya tafiya sama kuma ya rayu ba, iya inda za ku iya rayuwa shine wannan duniyar. Alam naj'al al-ardh kifatan ahya'an wa amwata, to da yake zai tafi wani wuri inda ya saba da tsarin rayuwa anan, sai Allah ya aiko mala'ika, sai aka zo aka sake masa heart surgery irin wanda aka masa tun yana karami. Shi yasa Ibn Hajar yace sau uku ana bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aiki a zuciyarsa, sai Allah ya aiko mala'ika, sai aka zo aka dauke shi aka kai shi kusa da jikin rijiyar Zamzam, sai aka tsaga kirjinsa tun daga nan saman wato ƙarshen kirjinsa har zuwa ƙasan cikinsa aka fede, sai aka ciro zuciyar, sai aka wanke da ruwan Zamzam, aka wanke wannan jinin da yake jikinsa. Allah madaukakin sarki ya lullube zuciyar, ya wanke ta kuma da wasu sinadarai da za su iya sa ya ƙara ƙarfin da ya fi ƙarfin irin wanda da yake da shi. Ibn Hajar al-Asqalani ya ce sau uku ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, an masa lokacin da yake dan shekara biyu da wani abu, tun yana gidan Halimatu Sa'adiyya suna yi wasa da yara, sai kawai aka yara suna ta wasa kawai, sai aka ga wasu sun kama shi sun danne shi a ƙasa, suka tsaga kirjinsa, suka ciro zuciyar, suka wanke, suka sake sawa, suka rufe, sannan an sake yi kusa da lokacin da za a tada shi a matsayin annabi, kusa da lokacin da aka gama aikin ginin ɗakin Ka'aba, sai ya kwanta kamar yana bacci kawai, sai ya ji an zo an kama shi, sai waɗansu mutane suka zo, sai aka ce wanne ne daga cikin waɗannan na kwancen nan, sai aka ce wancan ne, eh shi ne, yana ji kamar a mafarki, kamar kuma a faɗake, sai kawai suka kama shi suka fasa kirjinsa suka yi wannan wanki. Wancan da aka yi saboda idan ya tashi duk wani abin da ake haifar ɗan adam da shi na dattin shaidan a zuciyarsa sai a cire, shi yasa aka yi wankin farko. Wanki na biyu kuma shine irin rayuwar da ɗan adam iri na da ku ya saba, ya bambanta da irin rayuwar zuciyar da za ta rinka magana da mala'ika, don haka sai aka wanke zuciyar saboda ya fara karɓar wahayi kuma zuciyar ta iya karɓa. Alam nashrah laka sadrak, to sai aka zo aka fasa, sai aka yi wannan, shine na biyu. Na uku kuma shine wannan da aka yi da za a je Isra'i da Mi'raji, shi kuma saboda rayuwar wannan duniyar an bashi zuciyar da za ta iya dauka, amma ba a bashi abinda zai iya daukar rayuwar sama ba, saboda duk annabawan da suke can sai da aka kashe su kafin suka je can, ko kuma annabi Isa dan Maryam da Allah ya masa abinda ya masa kafin Allah ya kai shi can, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, amma haka ordinarily ba za ka iya zuwa can ka rayu ba, to shi yasa sai Allah ya sa aka yi masa wannan aiki a zuciya. Anas dan Malik yace duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude kirjinsa, ina ganin alamar dinki akan zuciyarsa, ina ganin alamar dinki akan kirjin sa wanda yake nuna lalle an taba bude kirjin nan an yi aiki akai saboda haka dakin Ka'aba yace sai naji an shure ni da kafa yana bacci sai farka sai duba sai gabe ga kuwa ba sai koma ya ci gaba da baccin sa sai ji an saki shurar sa sai farka ya gabe ga kuwa ba yaji an saki shurar sa ya farka sai ka ce tashi sai tashi ya goge idon sa kawai sai ya ce fito sai fita da shi da sanda a hankali ba wanda ya gansu suna fita waje yace sai naga mala'ika Jibrilu ne sai ce da ni wata tafiya zamu yi da kai Allah ne ya aiko yace in zo in je da kai yace sai naga ga wata dabba da ake ce mata al-Buraq tafi jaki girma amma bata kai alfadari ba kuma dabba ce fara mai fuffuke a kusa da kafafunta na baya yace kawai sai na hau ina hawa kawai sai ta sure ni yace gudunta shine wato iya inda idon ta ya tsinkayo a wurin ne za ta ajiye kafarta kaga wannan in zaka kwatanta kamar speed of light ne so da ai da idon ka ne kake hango haske gurgudu inda idon ka yake gudun ya hango abu ai kamar yadda haske yake gudu shi yasa kaga zaka iya cewa ya nema takaitaccen lokacin da aka yi tafiya aka je gudun haske 300,000 kilometers ne per second kamar yadda farfesa ya kare ni da shi ranan 300,000 kilometers per second shi kuma daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Makka zuwa Filistin tafiyar kilometer 1,500 ne kawai haka idan a mota zaka je zaka yi guri ɗaya ne zaka yi kwana awa 18 ne so wuni ɗaya kenan da rabin wuni zai kai ka idan a mota ne haka idan da wannan ne fa kaga aiko piu sai gashi sun isa so haka idan dai har dabban inda ta hanga anan za ta aje kafar kaga ana cewa tsalle ɗaya kawai sai ta je Allahu alam yace sai na je sai na daure dabbar a inda annabawa suke daure dabbobin su saboda haka sai na shiga masallaci yace sai na yi sallah raka'a biyu yace ina fitowa daga masallacin sai ga Jibrilu ya zo mun da tasa guda biyu daya akwai madara a ciki daya akwai giya a ciki sai yace zabi wanda kake so ka sha yace sai na zabi madara kar ku manta a Makka ne lokacin ba a haramta giya ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi madara sai Jibrilu yace hudita ilal fitra Allah ya datar da an datar da zuciyarka zuwa fitrar da ta dace kamar dama ka san a addinin ka dama za a haramta wannan sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata la fil jahiliyati wala fil islam shi bai taba dandana giya ba kaga ai lokacin ba haram bane kuma tunda aka kama sai an yadda ya sha ne sai kisha sai dauki madara ya sha suka gama sai ce musu tafiya fa za mu yi sama za mu je yace nan sai aka bar dabbar anan sai kawai Jibrilu ya sabe shi sai ya rike shi da hannunsa guda biyu yace cibe shi ta irin yadda Allah ne ya sani Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin yadda ya bada labarin bai fadi yaya aka yi masafar da aka tashi daga nan kafin aje kawai sai yace sai ga mu a sama ta daya ku tuna da kwatancen da na yi muku a karatun shekaran jiya a ce daga nan ƙasa a ce za ka tafi ka wuce duk waɗannan duniyoyin sannan kuma ka wuce duk wannan da yake cikin observable universe ka wuce har da non-observable ɗin ka tafi can har ka je jikin bangon sama saboda duk universe inda yanzu ilimin kimiyya ya gane a ƙarƙashin ƙasa ta ɗaya a ƙarƙashin sama ta ɗaya ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin wannan hadisin cewa wato saman akwai gini kuma akwai kofofi a rufe yake amma abinda duk ake hanga ai space ake gani fili ne sai a hango nan duniyar a hango can ai a cikin fili ne in ka ci gaba da tafiya har yanzu ba za a iya kurewa ba sannan duk abinda aka yi amfani da shi na na'ura wanda yake da speed din light ya je ya dawo bai taba kure iyaka abinda ake gani ba to ashe har yanzu ba a iya hasko sama ba to amma kafin ka ce menene har sun je jikin sama sai mala'ika jibrilu sai kwankwasa sai masu gadin sama ta daya sai suka ce man waye ne sai ce jibrilu ne su kuma sun san jibrilu ai ogan su ne amma sai suka ki buda sai suka ce wa man ma'aka kai da waye sai ce mai muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni da muhammadu ne kaji babban suna ce ni da muhammadu ne bas taba jin an kawo dan adam nan wurin ba kuma ba taba ka musu wani a ce wani ba koyewa an ce a bude masa ba su kuma sun san suna da tsari da protocol ba haka kai za a bude ba sai suka ci gaba da tambaya suka ce wa halbu isa ilaihi an tayar da shi ne wasu malamai suka ce ma'anar an tayar da shi ne shine dama muhammadun da Allah yake fadan za a tayar din har an tayar har ya zama annabin ne har aka kawo shi sama wannan ita ce fassarar wasu daga cikin malamai kamar al-qadi iyad wasu malamai kuma suka ce a ma'anar sa yana da appointment ne an neme shi ne shine ma'anar halbu isa ilaihi suka ce idan a waccan ma'anar ne to yana nuna maka tun anan Allah yake so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ashe fa shi babba ne fa ashe mala'iku sun san da shi ashe anan duniya suna ta haukarsu sun isu ashe a can lahira ai a can a sama ashe ana ta celebrating din sa har suna cewa a ya nuna cewa ashe fa yana da popularity a can an san shi har ana cewa o an aiko shi ne wa rafa'ana laka dhikrak mun daukaka ambatonka a duniya mun daukaka ambatonka a sama idan kuma a fassara ta biyun ne don a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuran ubangiji fa akwai tsari a cikin su ba fa yanda a duniya kake gani ake kowa yake harkar gabansa bane a can fa yanzu a goyo wani a zo da shi jikin sama a kwankwasa kuma ku tsaya kuna tambaya kuma mai ogan ku ne ya zo da shi amma kuna cewa an gayyace shi ne ya nuna cewa ashe al'amarin Allah abun tsoro ne lallai Allah madaukakin sarki ya cancanci a ji tsoronsa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira su ba ruwansu da waye aka zo da shi sai an ba da izini tukun sai ya ce eh an ba shi appointment ne an ce in kawo shi ne sai suka bude wannan security da yake jikin sama kadai ya ishe ka ka gane in kana da wautar da ka dauka wai an ce an je duniyar wata an je wacece sai ka dauka wai can saman ne aka je don haka da aka bude yace ina shiga sai ga ana ta harkoki a can yace sai naga wani yana zaune da mutane da yawa a gefensa na dama wasu da yawa a gefensa na hagu idan ya kalli mutanen dama sai ya dariya in ya kalli na bangaren hagu sai ya kuka sai ya ce wa jibrilu waye wannan tunda suna tare da jibrilu yanzu jibrilu shine guide din shine abokin tafiya kuma shine wanda zai rinka gaya masa me za a yi dama kuma shine driver sai ce mishi wannan babanka ne annabi adamu sai ce to me yasa yake kuka me yasa yake dariya yace ina dariya ne idan ya kalli bangaren dama na cikin zuriyarsa waɗanda suke yan aljanna in ya kalli hagu kuma waɗanda Allah ya sa duk yan zuriyarsa wanda za su je wuta sai rika kuka suna zuwa kusa da shi annabi adamu dama kamar yana da labarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace farahaba bi wa da'a li bi khair sai ya marabce ni kuma yi mun addu'ar alkhairi a wata riwayar sai ya ce mun marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih maraba da annabi na kwarai maraba da da na gari saboda ai bai taba yin da irin wannan dan ba sai suka gaisa aka gama ya masa addu'a sai mala'ika jibril ya ce za mu wuce sai aka wuce kaga ai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gani ikon Allah suka wuce aka je sama ta biyu aka sake irin abin da aka yi sama ta daya ya kwankwasa wane ne jibrilu ne kai da waye ni da muhammadu an neme shi ne eh an neme shi ne sai suka bude ce ina budewa sai naga annabawa guda biyu ƴan mata guda biyun nan ƴan uwa ƴan mata guda biyu da nana maryamu da kuma mahaifiyar annabi zakariya ai annabi yahya matar annabi zakariya kenan don haka sai naga annabi isa dan maryam da dan uwansa dan innarsa annabi yahya farahaba bi wa da'awali bi khair suka marabce ni suka mun addu'a alkhairi suka ce da ni marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salih maraba da dan uwa nagari maraba da annabi nagari suka masa addu'a sai ya huce aka je sama ta uku aka yi abin da aka yi a baya suna budewa yace sai ga annabi yusuf alaihi salam yace sai naga mutum an bashi rabin kyau gaba daya abin da yake karantawa alqur'ani yau gashi ya ganshi wato a fili yau ga annabi yusuf din annabi yusuf yace ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi irin yanda aka yi na baya aka gama da sama ta uku yace sai muka wuce sai sama ta hudu aka yi abin da aka yi a baya aka bude yace sai ga annabi idrisu alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai nan yace ai kun ji Allah yace wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukaka shi zuwa wani wuri abin nan na daukaka don aka sai ga annabi idris alaihi salam ya masa addu'a ya masa fatan alkhairi yace sai muka wuce zuwa sama ta nawa ta biyar aka yi abin da aka yi a baya aka gama protocol aka wuce da shi yace sai ga annabi haruna alaihi salam dan uwan annabi musa annabi haruna ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi muka gama muka yi bankwana na wuce naje sama ta shida sai ga annabi musa dan imrana alaihi salam suka tsaya annabi musa ya mun addu'ar alkhairi ya mun fata alkhairi ya mun maraba da lale muka rabu da shi sai aka wuce ce muna zuwa sama ta bakwai da aka shiga sai ga wani can yana kishingide a jikin wani masallaci sai nace wa mala'ika jibrilu waye wannan sai ce babanka ne annabi ibrahimu je ka gaishe shi yaje suka yi sallama duk waɗannan annabawan a bai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamannin su yace naga annabi musa yana kama da kaza da kaza da kaza naga annabi isa yana kama da wani yace mutum ne ja yace in ka ganshi kamar yanzu mutum ya fito daga wanka annabi musa gashi nan in ka ganshi mutum ne sadauki annabi wane ne ya rinka fadan su yace da naje naga annabi ibrahimu yace sai naga ina matukar kama da shi yace sai naga ashbahun nasi bihi sahibukum mutumin ku shi yafi kowa kama da shi yana nufi shi kansa sallallahu alaihi wasallam suka gama da annabi ibrahimu sai ya ce wa mala'ika jibrilu nan ina ne sai ce wannan shine albaitul ma'mur yace wannan shine daidai da yadda kuke da ɗakin kaba na mutane a ƙasa nan kuma shine na aljanu a sama na mala'iku a sama yace wannan masallaci da kake gani shine yake nan a sama ta bakwai wurin bautar mala'iku kenan masallaci ne na mala'iku yadkhulu fihi kullu yawmin 70,000 malak mala'iku guda 70,000 ne suke shiga su yi sallah a ciki yace kuma thumma la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim kuma ba za su sake dawowa ba ɗan yau in suka gama duty su sun tafi gobe kuma za a kawo waɗansu sannan duk wanda suka tafi sun gama nasu kenan tunda haka ake yi har yanzu haka ake yi don Allah mala'ikun Allah guda nawa ne yanzu don Allah don ka ki yin sallar azhar ka cuci Allah don ka ki yin la'asar da magariba da isha shikenan sai ya zama sai duniya ta tashi saboda kai ka ki kai duk wanda ya samu dama ya zo ya saude ba zai sake dawa ba kuma gobe za a sake kawo 70,000 ana ta harkoki a sama ba mutane sun zauna suna ta shirme a ƙasa harkoki ake na bautar Allah waɗanda suka san wane ne Allah aka gama sai mala'ika ya ce mu wuce akwai inda a cikin tafiyar aka tara masa annabawa a can a saman sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya wuce gaba a saman kenan banda nan wanda za su zo su yi sallah a su ba a ƙasa sai aka tara su duka ka san an yi taro na manya na annabawa nan ba sai an ce maka me da me aka yi ba ba za ga maka me da me aka tattauna ba an dai ga maka an yi sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin limamai shi yasa kake ji ake cewa imamul mursalina limamin manzanni to haka sai ya wuce ana idar da sallah sai malaika jibrilu ya ce masa ya muhammad dan waiwayo bayanka ga malaikan ga malaika maliku mai gadin wuta yana so ku gaisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ganshi yace a asalin halittar sa ba alamar hasken dariya ko murmushi shi tunda Allah ya halice shi bai taba yin fara'a ba kuma babu ita a cikin siffar halittar sa yace sai muka gaisa ya faɗi kalmomin alheri gare ni aka ce mishi wannan shine khazinun nari mai gadin wuta kenan yana so su gaisa da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah ne shi ya zagayo sai ya ce a gaya jibril ya gaya masa yana so su gaisa yanzu don Allah wannan annabin a ce babu kai a cikin mabiyansa ai ka yi asara wallahi kaga inda ake marmarin sa a sama waɗanda ba wasu aka turo shi ba amma kaga inda wani zai taso daga jikin wuta yazo yana neman yazo ya sallama da shi yana ce jibril ya gaya masa yana so su gaisa wallahi duk wanda manzon Allah sasa bai cece shi ba a lahira yayi asara duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yace zai zama chief host a baya a kofar aljanna bai ce wallahi kai asara yace ana faratukum alal haud a kofar aljanna akwai tafki tafki na ne duk al'umma ta idan sun zo anan ni zan karbe su karka bari ai wannan harka babu kai ba abinda zai sa ai wannan harka da kai kuwa sai ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa malaika jibril ya ce mu kara gaba sai aka tashi aka ci gaba da tafiya sai da aka je sidratul muntaha to nan shine inda labari ya kare shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naga abinda babu wani cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka ya yake ni dai na gani amma ya yake ni ma bazan iya fadan yadda yake ba yace bishiya ce ta magariya ganyayyakinta kamar yadda kake ganin kunnen giwa idh yagsha sidrata ma yagsha kawai sai aka zo lokacin da Allah ya lullube ta da wani irin akawa da wani irin ado da wani irin banƙaye irin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai taba gani ba kuma ba zai iya fadan yaya yake ba Allah ya nuna masa abun mamaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi tafiya har sai da nakai inda nake jin karar alƙaluma ana rubutu da su bana ganin masu rubutun amma alhafazatul kiramul barara mala'iku na musamman waɗanda suke rubuta record din da Ubangiji ya sa su rubuta waɗannan sakatarorin da Allah ya sa suna rubuta file suna ajewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina jin alƙalami yana kara ana ta rubutu fa auha ila abdihi ma auha akwai ta riwaya da take nuna cewa kamar yadda waɗansu suka dogara gare ta cewa da aka zo sidratul muntaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ƙara gaba mana sai jibril yace ni bana iya wuce nan ina wuce nan konewa zan yi sai aka ce kai zaka wuce kai kadai to amma wannan riwayar a wurin malaman hadisi bata inganta ba me ya faru a daidai wannan wurin na ƙarshe Allahu alam amma dai riwayoyin da suka inganta sun nuna cewa bayan an gama an kai annabi sallallahu alaihi wasallama ziyarar gane wa ido a aljanna kuma an kai shi ziyarar gane wa ido a wuta an nuna masa yadda wuta take duk abinda ake karanta maka na labarin wutan nan ga tanan ya gani sai da ya ga nau'ukan mutane a ciki aka nuna masa kamar sampoti yanda za a yi da mutanen yan wuta aka nunnuna masa da nau'ukan azabar da za a yi wa mutane masu irin laifi kaza masu kaza masu kaza sai aka zo aljanna aka nuna masa alamar mutanen da ke ciki to Allah dai ya takaita labarin akan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manyan ayoyin Allah ya ga abubuwa da yawa na ban mamakin da ba wanda ya taba ganin irin su ya fadi iya wanda Allah ya yarda ya fada sauran kuma tsakanin shi da Ubangijinsa da ya gama wannan sai mala'ika jibrilu sai sai Allah madaukakin sarki suka yi magana da shi, suka gama ganawa da shi da Ubangijinsa. A wajen wannan ganawar ne aka samu sabani tsakanin sahabbai cewa shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idaddunansa waɗannan guda biyun, ko kuma a'a ya ga Allah da zuciya ne. Dukan su yadda da cewa ya ga Allah, amma shin ru'yatun qalbiyya ko ru'yatun basariyya? Ai ana ganin abu da zuciya ko? Irin yanda kake gani a mafarki, ai da zuciya ka ga gani ba da wannan idon ba. Kuma kafito zaka iya fadanya ka gani a mafarki, ai ba da idon ka ka gani ba. Sai suka ce irin wannan gani ne ko da idon sa wannan? Abdullahi ibn Abbas yace ya gani da idon sa ne. Saboda Allah yace ma zaghal basaru wa ma tagha. Kuma laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Nana Aisha tace a'a, duk wanda yace maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da wannan idon, faqad a'zama 'ala Allahi al-firya, yayi wa Allah ƙarya. Saboda Allah yace la tudrikuhul absar, dai basar ne irin wannan idon, baya taba ganin Allah. Na fata ana fahimta. To sai ata sai ya hada su, yace yana gani magana Abdullah ibn Abbas na ya ga Allah haka ne, magana Nana Aisha cewa bai ga Allah ba haka ne, tana nufi bai ga Allah da wannan idon ba. Abdullah dan Abbas yana nufi ya gani da zuciya. Ina fata an fahimta. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka taso da Jibrilu, sai suka fara dawowa. Kafin ya dawo sai Allah ya ce to ga sallah, ga tsaraba nan ka kaiwa al'ummarka, aje ai ta sallah. Ai kaga yanda ake a Albaitul Ma'mur, kaga yanda ake don haka kaje ka ga yawo mutanenka, sai ka ce to a fara bauta na gaskiya. Da Allah ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ana yin raka'a biyu ne, da safe da yamma. Ai raka'a biyu da safe, ai raka'a biyu da yamma. An fahimta? To da aka zo sai Allah madaukakin sarki ya bashi guda 50. Sai taso sai zo jan Annabi, sai sauko yana zuwa sama ta shida. Annabi Musa ya ce a zo ka ban labari mana, ya kuka yi da Ubangiji? Sai ce ai a cikin gana wanda muka yi Allah ya bani sallah. To nawa ya baku? Yace 50. Yace 50, yace ni ina da working experience akan mutane. Na zauna da Banu Isra'ila, na jarrabe su. Mutanen ka za su yi kama da Banu Isra'ila, za su yi koyi da su. Duk taurin kai ba kaman Banu Isra'ila. Mutanen ka kuma za su koyoye su. Don haka kar ka je musu da sallah 50, in ka je musu da shi ba za su iya ba. Ka je ka ce a rage maka. Ce zan iya ne? Yace eh. Sai dan kalli Jibrilu, sai ga Jibrilu bai nuna kar ai haka ba. Sai ya ce to muje. Sai Jibrilu ya dauke su koma sama. Ya ce Ubangiji, ya Ubangiji, mutane na ina nema musu alfarma, a rage mana sallah 50, ta yi yawa a mana rage. Sallah ce an rage 5. Mun gode. Sai ya dawo mala'ika Annabi Musa ya ce nawa? Ya ce an rage 5. Ya ce a je ka ci a ƙara ragewa. Ya koma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba, in koma wurin Allah a rage 5. Da wurin Annabi Musa ya ce ka koma a rage. Akai ta yi akai har sai da suka dawo 5. Sau nawa akai kenan? Sau 7 kenan. Da ya dawo sai ya ce masa nawa aka baku? Ya ce 5 ne. Sai ya ce ka je ka ce a rage. Ya ce a, ya ce gaskiya raja'atu rabbi hatta istahyaitu minhu, na koma wurin Ubangiji yanzu kan ina jin kunyarsa. 5 kan in Allah ya yarda zamu iya. Za mu iya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mana. Mun karba? Shikenan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce masa innaha khamsun wa innaha khamsun. Tunda ka ce za ku iya, to abinda da nayi niyya na 50 din nan ba zan rage ba. Ku je ku yi sallah 5, amma kuna da ladan package din sallah 50. Kowace sallah ɗaya tana daidai da 10. Kaji falalar Allah, albarkaci Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk muke ci. Shikenan sai dawo da sallah. Aka zo sai aka fara. Nana Aisha tace sai aka mai da su salloli guda 5. Sai aka da raka'o'i biyu, sai aka ƙara masallan zaman gida ya zama 4 a azhar da la'asar da isha. Sai kuma aka rage, aka bar su a raka'a biyu ga matafiyi. Wannan shine abin da ya faru dangane da bada sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ƙasa, yana zuwa daidai inda aka tashi da shi daga wannan masallacin, sai ga annabawa sun taru ana jiran sa, nan kuma za a masa karban lale da marhaban da dawowa. ana karbar sa lokacin asuba ta yi yace sai ya wuce gaba sai aka yi sallar asuba suka yi sallah suka yi jawabai aka yi bankwana da annabawa kowa ya koma inda Allah ya aje shi yace sai na hau kan abina sai na dawo yace a hanya ta ta wucewa naga annabi Musa yana sallah a cikin kabarin sa kaga har ya gama har ya dawo kenan na wuce shi yana sallah a cikin kabarin sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai kuma labari yanzu ya zama sabo za a tashi da safe za a bada labari akan Isra'i da Mi'raji mun fara yin tabakalashi akai haka a darasin baya darasi na gaban Allah yadda zamu ji yaya ta kaya kuma menene darusa da zamu fahimta da zamu amfana daga wannan labari mai ban mamaki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.